Jim kaɗan bayan ayyana janye tallafin man fetur da sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi a jawabinsa bayan rantsar da shi ne aka fara ganin dokayen layin mai a birnin tarayya Abuja da wasu sassan kasar duk da cewa ƴan kasar sun yi marhaba da matakin da Tinubu ya sanar a ranar Litinin din shin ƴan kasa sun fahimci me ake nufi da janye tallafin man fetur din nan kuwa fitacciyar lauya yar kasuwa kuma jagora a wata gidauniyar tallafawa lafiyar mata Rahma Bungudu ta ce
akwai dan shakka gaskiya akan al'amarin ni dai a tunani na da yawa ƴan kasa ba su san me ake nufi da jayyar tallafin man fetur ba saboda tun farko ba a ma fahimci mishin me subsidy din ya aka yi aka samu shi shin yana taimaka ma tattalin arzikin Najeriya ko baya yi to gashi kuma ba a gaya mana shirin da aka yi domin cire subsidy din ba ni kaina ina tunanin shin yanzu idan aka cire kuɗin komai zai tashi to ya rayuwar mu za ta kasance to balle ma ga talakawa masu karɓar albashi su ma irin mu za a ƙara mana albashi ne ko zai tsaya a yanda yake amma a matsayin mu na ƴan Najeriya muna dai fatan alheri muna fatan cewa wannan cirewan subsidy din to in dai haka yafi alheri to Allah ya ba mu sa'a kuma Allah ya nuna muna an cire lafiya din
Abubakar mai ganda ɗakin gari shine mataimakin shugaban kungiyar dalalan man fetur masu zaman kansu ta Najeriya
shakka babu ni kaina na ga dogayen layi a nan Abuja to kuma wannan yana nasaba ne da ainihin cewa da aka yi an cire tallafi to kuma ke san idan aka ce an cire tallafi ana nuni kaman mai zai kara kuɗi kenan domin Najeriya ta dogara ne da shigo da wannan mai ba a tatan mai din a cikin ƙasa sai an je waje an soyo shi to yana ɗaya daga cikin abin da ainihin su ƴan kasuwan dan man da agare su shine suke kokarin su ga cewa sun sai da shi to su kuma an sayan mai din wanda koda bai yi niyyar ya cika mota ce ba zai je ya cika don yana ganin cewa kuɗin mai zai kara shi yasa kika gani waɗannan dogayen layuka amma a halin da ake ciki yanzu muna sauraren ita hukumar NNPC mu ji a yau nawa ne za ta sai da na kaya ke ga idan muka ga yadda suka sai da kaya din to mu kuma zamu zo mu sa riban mu kaga kenan ba hannun gwamnati a cikin maganar farashi na mai sai dai shi dan kasuwa in ya so sai ya kwatanta ya san cewa lalle ga riban da zai sa ga kayan in har abin ya tabbata
da muka tuntubi kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya akan wannan al'amari na dogayen layin mai da aka fara gani babban jami'in yada labarai da hulɗa da jama'a na kamfanin Mallam Garbaddin Muhammad ya ce
akwai wadataccen mai na kimanin kwana 30 abinda ake cewa a turanci the sufficiency kuma da ne ake kayyade kudin mai shugaban kasa ya riga ya kunta cewa wannan kayyade kudin man saboda gwamnati tana cika gibin da ake samu ne daga yadda ya kamata a sai da shi to yanzu a wuce nan hukumar da aka ba dama domin lura da kasuwanci da al'amuran man fetur da sauran masu bizar kasuwanci NMDPRA shugabanta ya yi magana ya ce suna nan sun sa ido saboda su tabbatar da cewa ba wani mai dila ko mai shigo da mai ko mai sai da mai wanda ya tsangwama ma ba su sai amma tunda kowa zai je ya siyo ne da kuɗin shi ba yadda za a ka ce mutum dole ga yadda zai sai da saboda haka akwai dai buƙatar za a sa ido saboda a kare ma dukkan ɗan ƙasa ƴancin shi akan kuɗin da ake sai da mai ba kuɗin da zai sai da ba kada saboda kawai an ce an cire ɗaya kuɗin mai shi kenan kuma sai an zo a dinga samun mutane wani kuɗi wanda ya wuce hankali saboda haka wannan hukumar ta yi bayani kuma ba hurumin NNPC bane ba ta yi magana kuɗin mai ita ma yanzu NNPC in ta siyo ma za ta duba nawa ta siyo nawa ta kashe kuma nawa kamata ta sai da har ta samu ta ci riba
a wani bangare kuwa a cikin wata sanarwa da shugabanta Festus Osefo da babban sakatare Nuhu Toro suka sanya wa hannu kungiyar ma'aikatan kamfanoni ta Najeriya wato TUC ta bayyana cewa sabon shugaban kasa Bola Tinubu ba zai iya daukar matakin cire tallafin man fetur shi kadai ba kuma kamata yayi ya dakatar da wannan batu na dan lokaci dan bada damar tattaunawa mai karfi da tuntubar dukkan masu ruwa da tsaki kafin yanke shawara kan batun janye tallafin man fetur a kasar Lima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja Najeriya